Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 6 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Yakub da kanin labarai.
Rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari a gidan yarin Kuje da ke Abuja. An ji ƙarar fashe-fashe da harbin bindiga a gewayen babban gidan yarin. Kasar Iran ta kara wasu bukatu da ba su da alaka da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan, kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium, in ji wakilin Amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya Talata. A jiya Talata, Firayim Ministan Isra'ila mai riko Yair Lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki, inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan Iran akan ayyukanta na nukiliya. Yana mai kwatanta jamhuriyar musuluncin a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a kan ayarin motocin shugaban Najeriya masu sharar fage waɗanda ke kan hanyarsu ta Dutsen ma zuwa Daura. Rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari kan gidan yarin Kuje da ke Abuja. To, kowane hali mutanen da ke kusa da gidan yarin ke ciki?
Muna iya maganin wuta na tashi, ana halbe-halbe, za ka ji wani gurnani kamar ana ta da bom. Gaskiya hankalin kowa ya tashi, saboda haka muna nan dai yanzu cikin wani hali. Mun rasa abin da ke mana daɗi, saboda ƙara take ta ji ta ko'ina.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya.
Duk wanda muka taimaka zai ci zaɓe. Ka juya shi ka ce duk wanda ya taimake mu za mu ci zaɓe. Wannan ita ce magana. Ko fa yanzu kenan, jama'iyyar nan ba watan ta kudu. Yanzu daga nan zuwa zaɓe huɗu gudanarwa ce a ce.
Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari a gidan yarin Kuje da ke Abuja. An ji ƙarar fashe-fashe da harbin bindiga a gewayen babban gidan yarin. Ganau a Kuje na cewa sun ga wasu masu siffar fursunoni sun arce ta gefen gidajensu. Akwai fursunoni da dama da ma wasu da ke jiran shari'ar manyan laifuka a gidan yarin. Wakilin mu Hassan Mai na kaina ya hada mana rahoto akan haka.
Yan bindigar dai sun jefa wani abu ne na fashewa mai karfin gaske akan gidan yarin da ke Kuje, kafin daga bisani su sake jefa wasu ababen fashewa guda biyu, kana suka bi bayan su da harbe-harben bindiga. Yan bindigar dai waɗanda suka kaddamar da wannan aika da misalin karfe 10 na daren jiya Talata sun kuma farma gidan ne ta bayan sa. An yi musu yarota tsakanin jami'an tsaron gidan yarin da maharan, kafin daga bisani a kawo ɗokin ƙarin jami'an tsaro. Gidan yarin Kuje na da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron Najeriya, da nan ne ake tsare da kasurgaman 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP da aka kama ko aka yankewa hukunci. Akwai dai manyan mutane irin su DCP Abba Kiyari da su Alhaji Abdulrashid Maina da ke tsare a wannan gida yayin wannan farmaki. Kokarin da muka yi tun a daren jiyan domin jin ta bakin kakakin hukumar gidajen yarin Najeriya bai nasara ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, a gaida Hassan Mai da kaina, sannan kuma za a ji cikakken bayani a cikin rahotanninmu. Kasar Iran ta ƙara wasu bukatu da ba su da alaka da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan, kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium, in ji wakilin Amurka a kan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya Talata. Wakilin Amurka na musamman a Iran, Robert Malley, ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar akan ƙayyade lokacin da Iran za ta dawo ta biyewa sharuɗan yarjejeniyar nukiliyar, kana Washington ta sassauta takunkumai akan Tehran. Wata tattaunawa a kaikaice tsakanin Tehran da Washington da zummar walwale takaddama akan farfaɗo da yarjejeniyar shekarar 2015 ta nukiliyar Iran da aka kammala a Doha a Qatar a makon da ya gabata ba tare da wata nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, Firayim Ministan Isra'ila mai riko Yair Lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki, inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan Iran akan ayyukanta na nukiliya. Yana mai kwatanta jamhuriyar musulunci a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin. Lapid ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a birnin Paris a jiya Talata, wanda ya kira ga Lapid da ya farfaɗo da tattaunawa don samar da zaman lafiya da Falastinawa, kuma ya ce Isra'ila sun yi sa'a Lapid yake musu jagoranci. Lapid, wanda ya hau ƙaragar mulki a ranar Juma'a, ya mayar da hankali ne akan damuwar da Isra'ila ke da ita game da burin Iran na mallakar nukiliya da kuma cin tura da yarjejeniyar da aka cimma a duniya da nufin daƙile su ya yi. Isra'ila ta zargi Iran da kokarin kera makaman kare dangi, zargin da Iran din ta musunta, kuma Isra'ila ta ce yarjejeniyar nukiliyar da ta tarwatse ba ta da isassun matakan kariya da za su hana Iran ci gaba da kera bam.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun bude wuta akan ayar motocin shugaban Najeriya masu share fage waɗanda ke ɗauke da jami'an tsaro da jami'an karɓar bakin shugaban ƙasa da kuma 'yan jaridu waɗanda ke kan hanyar su ta dutsen ma zuwa Daura, inda shugaban ƙasa zai yi bikin babbar sallah. Ga rahoton da wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana.
Lamarin da kamar yadda kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya bayyana a shafinsa na Facebook, ya ce sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya nan take suka maida martani cikin gaggawa kuma mai gauni, inda suka fitattaki waɗannan 'yan ta'adda da mahara suka koma Dawa. Malam Garba Shehu, wanda ya tir da Allah wadai da wannan hari, ya ce mutum biyu ne a cikin ayarin waɗanda suka sami raunuka, kuma tuni jami'an kiwon lafiya suka ba su cikakkiyar kulawa, kuma gaba ɗayansu sun riga sun isa birnin Daura tun ajiyan lami lafiya tare da motocin. Tun da farko 'yan ta'adda sun yi wa babban jami'in 'yan sanda wato area commander na dutsen ma ACP Aminu Umar kwantan ɓauna, inda har suka sami kashe shi bayan wani gumurzu da suka yi. Kan hakan ne ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken bayani.
Allah ya ji kan Assistant Commissioner of Police Aminu Umar, jarumi haziki jajirtaccen ɗan sanda wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen kare al'ummarsa. Ɗan asalin jihar Katsina ne, ɗan ƙaramar hukumar Malumfashi daga garin da yi, ya tsaya tsayin daka ganin cewa ya taimaka wa jihar Katsina domin ta samu zaman lafiya. Ya kasance wanda dukkan inda wani ɗan ta'adda yake barawan daji, idan ya ji sunan wannan bawan Allah gabansa yana faɗuwa. Kuma wannan ba shi ne karo na farko ba, ya sha tsallakewa a cikin hare-hare da waɗannan mutane da gadazare da suke shirya masa, amma kullum Allah yana ba shi nasara. To amma wa'adi ne ya cika, in ba haka ba wallahi ba sai sashi mashi komai ba, domin Allah ya sha kare shi.
Wai dama an samu raɗe-raɗin cewa sun ce za su zo, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke harin su samu, haka ne wannan labarin yake?
Gaskiya ne, ya sha samun saƙonni wanda za su turo. Akwai barawan da muka samu labari cewa har bindiga ya aika aka saya masa ta miliyoyin kuɗi domin ya zo ya yaki da area commander. Area commander da ya kasa kokarin su halaka shi, kullum abin da yake gaya mun ko a jiya za ki kirawo shi karfe 9 na dare, lokacin da muka samu labarin cewa sun yi gangami, an gayyato barayi sama da 300 daga jihar Zamfara, manya-manyan barayi irin su Sani Mohindinge da su ɗan ƙarami, su suka shirya wannan abu kuma suka zo. Bawan Allah nan bai yi gizo ba kuma bai ja da baya ba, ya tsaya tsayin daka ya fuskance su ya kashe na kashewa, kuma shi ma gashi inda Allah ya yi.
Da yammacin nan ne abin ya faru?
Abin ya faru tun wajen karfe 10 na safe ake fafatawa da waɗannan barayi a wuri ta wajen yankin Zakka ko Tsaunuka ta wannan wurare. A nan ne inda suka masa kwantan bauna shi da yaransa lokacin da yake kokarin shiga daji domin ya fafata da su.
Mun samu labarin cewa ba shi kadai abin ta rutsa da shi ba.
Gaskiya ne, akwai ɗan sanda na mobile wanda shi ma ya rasa ransa, sannan akwai wasu daga cikin 'yan bujalante waɗanda har yanzu ba mu tabbatar da ko mutum nawa bane waɗanda su ma suka rasa rayukansu a wannan hari da yayin da suke kokarin su shiga cikin daji.
SP Gambo Isa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina. San Shahab Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Dan bandigar nan da ya kai hari a ranar samun yancin kan Amurka a wata anguwar Chicago da ke wajen birnin na Chicago ya yi harbi sau 70 a kan masu faleti, ya kuma tsere daga wurin inda ya shigar mata a matsayin mace domin cuɗanya da mutane a cikin dabarunsa da yake ƙoƙarin tserewa kisan gillan, in ji 'yan sanda a jiya Talata. 'Yan sandan sun ce maharin ya yi amfani da bindigar kira AR-15 style yayin kai harin, inda ya kashe mutane 7 kana ya jikata sama da wasu 30 a wata unguwar masu hannu da shuni na Highland Park a ranar 4 ga watan Yuli na bukin samun 'yancin kan Amurka. Sun ce akwai yiwuwar maharin ya kwashe makonni da dama yana shirya wannan ta'asa. 'Yan sandan sun kama mutumin mai shekaru 21 da ake tuhuma, mai suna Robert Cremo na uku, sa'o'i bayan da wani ɗan sanda ya ganshi a cikin motarsa a wajen anguwar Highland Park mai mutane 30,000 da ke gabar kogin Michigan. A ƙarshe, a jiya Talata, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya yi gwagwarmaya don samun tsira a siyasance bayan da ministan kuɗi Rishi Sunak da wani babban minista suka yi murabus ba zato ba tsammani saboda sabuwar badaƙalar da ta yi wa gwamnatinsa lahani. A cikin ɗan lokaci, kowane ɗaya a cikin Sunak da sakataren kiwon lafiya Sajid Javid suka aike wa Johnson wasiƙunsu na yin murabus da nufin gazawarsa na tafiyar da gwamnati da take riko da kyawawan manufofi. Da yake nuna aniyarsa ta ci gaba da zama kan ƙaragar mulki na tsawon lokaci. Nan take Johnson ya naɗa tsohon ɗan kasuwa Nazim Zahawi, sakataren ilimi na yanzu a matsayin sabon ministan kuɗi. Steve Buckley, wanda aka nada a watan Fabrairu don aiwatar da ladabtarwa a cikin gwamnatin Johnson, an tura shi zuwa ma'aikatar kiwon lafiya a matsayin minista. Murabus ɗin ya zo ne a daidai lokacin da Johnson ke ba da uzuri akan nada wani ɗan majalisa kan matsayi mai alaka da kiwo a jam'iyyarsa, duk da an yi masa bayanin cewa ɗan siyasar na fuskantar ƙorafe-ƙorafe game da yin lalata.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari kan gidan yarin kuje da ke Abuja. An ji ƙarar fashe-fashe da harbin bindiga a kewayen babban gidan yarin. Gano a Kuje na cewa sun ga wasu masu siffar fursunoni sun arce ta gefen gidajensu. Akwai fursunoni da dama da ma wasu da ke jiran shari'ar manyan laifuka a gidan yarin. Nasira da mail hikaya gare ka.
A ɗan masanin dogon daji Alhaji Sani Imam, kai mazaunin Kuje ne inda wannan al'amari ya faru.
A gaskiya wannan abu ya firgita mu kwarai da gaske. Ni ina zama ne a cikin Erfai Estate, wanda yake wannan wurin bai da nisa da president ɗin Kuje. Muna iya maganin wuta na tashi ana halbe-halbe, za ka ji wani gurnani kamar ana ta da bom. Gaskiya hankalin kowa ya tashi, saboda haka muna nan dai yanzu cikin wani hali. Mun rasa abin da ke mana dadi, saboda ƙara kake ta ji ta ko'ina, sannan muna iya ganin mutane yana ta guje-guje haka.
Wato bayan ƙarar fashe-fashen akwai hadda harbe-harbe na bindigogi kenan.
Kwarai da gaske halbe-halbe kam, saboda kana jin ƙara gurnani na kamar bom yana tashi.
Akwai wani ma faifan bidiyo da aka turo min wanda garin kunna ma ke ji, haka kuke ji kenan?
A kwarai da gaske haka.
Za mu iya cewa wannan al'amari kuna tsammani wasu mahara ne, irin mahara na dajin nan ko wasu 'yan ta'adda ne suka kai hari kan gidan yari?
To a gaskiya yanzu halin da ake ciki ba za mu iya ganewa ba, amma dai ba zai rasa abin nan da cewa kila ko 'yan terrorist ko kuma kila masu garkuwa da mutane, ba wanda dai zai iya ganewa. Amma dai a halin da ake ciki kan abin yana da ban tsoro, don gashi nan kana gani wuta tana tashi kuma halbe-halbe ta ko'ina.
A iya zaman ka wannan anguwar, don ina jin kwanaki ka ce min ka shekara 7 anguwar nan. Shin wani abu irin wannan ya taɓa faruwa?
Gaskiya wannan abu bai taɓa faruwa da mu ba, in ba wannan lokacin ba.
Ya jami'an tsaro sun fito da alamu kamar yanzu zuwa wannan lokaci da muke hira da kai?
To gaskiya ga ɗazu mun ga dai hilas kamar biyu haka sun wuce. To da yake gaskiya hankali a tashi ba mu ma tsaya mu ga me ke faruwa ba wa ke wucewa. Saboda gaskiya duk yawanci ma mutanen anguwa shawara suke bayarwa cewa don Allah kowa ya kashe wutar gidan shi kuma ya samu wuri ya boye.
Mun ji kara da kisassu dai su da mutane sun damu.
Mana alƙali an ce mutane sun yi ta guje guje kuma ana jin kaman rusunoni ma na cikin rezin ɗin wasu sun gudu.
Akwai wanda ma na sanya ina wannan anguwan kawai sai kawai ya ratsa wani guri very close to my house haka ya ratsa ana bi shi.
Saboda
kareje kai kanshi kawai cikin matsala.
A gaida Nasiru Adamel Hikaya, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Ana ci gaba da cece kuce a cikin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya kan wanda zai kasance tabbataccen mataimakin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Jam'iyyar NNPP ta ce wasu jam'iyyun siyasa na zaurucin goyon bayanta, to amma ta ce akasin haka ita ce ke zaurucin jama'arsu. Jama'a assalamu alaikum. Duk da yake dai makonni biyu da suka gabata jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gabatar da sunan Ibrahim Kabir Masari a zaman mataimakin ɗan takararta na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. To amma har yanzu ana ci gaba da cece kucin sauya shi da wani mataimakin. Masu fashin baki kan lamuran siyasa dai sun bayyana cewa an gabatar da Masari ne kawai domin cimma wa'adin da hukumar zabe ta shata. Na gabatar da sunaye 'yan takara da mataimakansu wanda kuma suke ganin za a iya sauya shi nan gaba kaɗan idan aka buɗe kofar gyara ko sauya 'yan takara. Wannan yasa yanzu haka wasu jigajigan jam'iyyar Soma Duddofa da Kamun Kafa na ganin an ɗauke su. Da dama daga cikinsu suna yi ne ta hanyar magoya bayansu, yayin da wasu ƙungiyoyi kuma musamman na arewacin ƙasar suka so magabatar da sunayen waɗanda suke fatan ganin an baiwa muƙamin. Aminu Dan Arewa shi ne shugaban wata ƙungiyar fafutuka a yankin na arewacin Najeriya da suka gabatar da sunayen wasu da suke ganin ya kamata a basu wannan matsayin.
Mun tsaya mun duba arewa maso yamma, arewa maso gabas da arewa ta tsakiya. Mun zo arewa maso gabas akwai kamar mutane guda biyu, minista ne FCT Muhammad Musa Bello, dattijo ne mutumin kirki ne bakin Gorgodo, ya san aiki kuma da sauran shekarun shi zai iya taimaka ma Bola Ahmed Asuwaju Tinubu. Muka tafi wajen Borno Yobe muka ga akwai tukurin suburtai, shi ma ya cancanta ya bauta ma ƙasar nan kuma bakin Gorgodo ya san matsalolin ƙasar nan wajen tsaro. Na biyu sai muka taho arewa maso yamma, muna da hazuƙai kamar mutum uku nan ƙura'a take kamar Right Honorable Amin Bello Masari, za su iya tahiya ya kawo Katsina ya kawo Jigawa ya jawo Sokoto da Kebbi da Zamfara ya haɗa da Kano da Kaduna. Muka ƙara dubawa a garin Kano sai muka ɗauko babban ɗan kasuwan nan wanda duk Afirka babu kamar shi, Alhaji Aliko Dangote, wanda in ka ɗauko ɗan gote kamar end of discussion ƙarshen bayani kenan, kowane gida kowane ɗaki akwai Aliko Dangote. In kana neman 'yan yawo da 'yan tata cikin gwamnoni muka duba akwai Malam Nasiru, kaga kodayaushe akwai laptop a nan shi, in aiki ne za a yi a ta rubuce-rubuce kaga ai nan ya iya. Arewa ta tsakiya in ka je ka ɗauko Salaman Lalong shi ma zai iya, ba zauna lahiya ba a Filato da ya amsa. Ka haɗa da Jank lokacin da Jank ya yi da yannan lokacin ka haɗa su ɗaya, kuma kashi 90 da 'yan uwan shi musulmai ne, ya san ko mene ne ke musuluncin, ya san zahin musulunci, ya san ne kristanci.
A ɗaya ɓangaren kuma Ms. Baho Bauchi ya jagoranci wata babbar ƙungiyar matasa zuwa shalkutar jam'iyyar ta APC ta ƙasa a babban birnin tarayya Abuja, inda su kan suka je da sunan mutum ɗaya da suke ganin ya fi cancanta ya marawa Tinubu baya a zaɓe mai zuwa.
Mu matasa a ƙasar nan za a yi da mu tun da muddin za a yi da Abubakar Malami a matsayinsa na Vice President, so za mu yi jam'iyyar APC a North East 100%. talakawa sun gamsu da jam'iyyar APC kuma sun gamsu da Abubakar Malami a arewacin ƙasar nan kaf a matsayin wai a ce northwest wani northeast mu ɗaya muke arewa H
yawa abinda za duba menene kuka ga ya dace ko kuma irin cancantar malami ya samu irin wannan mukami menene yayi
yawa a matsayinsa na wanda ya zo ƙasar nan ya taimaka ma shari'a wanda da in ka jefa shari'a baka san ranan gama ta ba yazo ya gyara irin wannan yayi abubuwa da yawa wanda in nace zan kirga maka su sai mu wuni anan ba su kirgu ba
idan aka duba da ya so yaje ne mai gwamnatin Kebbi amma daga baya bayan shugaba Buhari ya ce dun ne son tsayawa wannan takara yi murabut ya sake dawowa gwamnati wannan ba zai jawo a ga kamar yana so ya koma ruwa bane ga wancan abin da ya fasa
ba wai wani abu bane domin bukatan al'umma ne a matsayin yana rike da ayyuka shi yasa bukatun jama'a da koke-koken jama'a ya ƙara samana so anan ne ai muka tabbatar mutum ne wanda in ya tafi can din don bukatarsa za ta biya to anan bukatan al'ummomi shi yasa ya janye domin a ƙarasa da shi
to sai dai kuma Ibrahim Masari ya ce duk wannan kame-kame ne kawai shi ne mataimakin Tinubu har sai in shi dan takarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari sun sauya shawara
ni ne mataimakin dan takarar shugaban kasar Najeriya a karkashin tutar jam'iyyar APC har yanzu da nake maka magana muna nan ana ta ƙara neman jama'a kuma in Allah ya yarda in lokaci ya yi za a fita za a yi campaign kuma za mu ci zaɓe
zan wato abinda ake ta cewa ana ta maganar an ba da sunan gwamna kaza an ba da shawari a sa kaza shi duk waɗannan labaran wasu shafi halin da kake ciki wake nan zuwa yanzu
a tai wanda yace kana ba da abin da baka da shi dai mai girma dan takarar shugaban kasar jam'iyyar APC shugaban kasa a karkashin jam'iyyar APC Senator Bola Ahmed Tinubu na ganin da shi da shugaban kasar tarayyar Najeriya mai ci na yanzu General Muhammadu Buhari retired kamar yadda na gaya maka su ne waɗanda za su zo su yanke hukuncin wannan abu in lokaci yayi akwai mutane yan da kowanne kuma ya bada irin tashi gudunma lokacin da ake neman wannan abu kuma kowanne yana da wanda yake so so kuma ba za ka hana mutum yayi magana ba ko ya faɗi sha'awar shi ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza amma dai ni na tabbatar maka wannan kuma ka je ta daga bakina idan Allah ya sa muna raye bayan sallah shugaban kasa Muhammadu Buhari da mai girma dan takararmu kuma shugaban kasa mai jiran gado Sanata Ahmed Bola Tinubu su ne za su yanke hukuncin abin da za a yi in lokaci ya yi fatan mu ubangiji Allah ya sa hukuncin duk da za su yanke din ya zama alkhairi ga jam'iyyar APC ga tarayyar Najeriya ga ainihin al'ummar kasar Najeriya baki da insha Allah
jagoran jam'iyyar NNPP kuma dan takararta na shugaban kasa Rabiu Musa Kwankwaso ya ce yanzu haka wasu jam'iyyun siyasa sun so mazauracin jam'iyyar tasu ta NNPP domin neman goyon bayanta wajen samun nasarar lashe zabe to sai dai Kwankwaso ya ce aka san haka jam'iyyar ta NNPP ce ke neman jama'a daga jam'iyyun don ta sami nasarar kafa gwamnati a babban zabe mai zuwa
duk wanda muka cewa kai duk wanda muka taimaka sai ci zabe ka juya shi ka ce duk wanda ya taimake mu za mu ci zabe wannan ita ce magana ko fa yanzu kenan jama'iyyar nan ba watan ta hudu yanzu daga nan zuwa zabe hudu gudanarwa ce a ciki a yanzu mutane ne a hankali suke ganewa kowa ya je gari ya waye bai da kokobo sai ya tuno Allah ya tuno NNPP kowa ya je gonarsa aka rara ko shi a guje ko aka ji ma ciwo aka kai shi asibiti yana wayo Allah kuma yana addu'a Allah ya sa ya dafi cikin zabe duk mutum da ayansa suke gida yanzu ba za su je makaranta ba ko dan asu tana da strike suna yajin aiki ko ko dan ba shi da kokobo da zai kai yaransa ba na gwamnati dama kuma yanzu aka san kusan ina makarantar gwamnati take a wace jiha ni ne zan gaya ma ko menene ake da shi shekara ta 8 ina gwamna in ta wajen bashin kokobo ba akwai kudi a Najeriya duk gwamnan da shi da kai bai da kudi ƙarya yake ko federal gwamna akwai kudi ba sa zura ido ba sa kula kawai da hannu an yi shikenan zakar da su mutane kowa ya danki nasa wanda suke kusa asilin na ƙasa kuma ana nan ana hamma irin wannan shine abin da ake son a gyara saboda haka wannan jama'iya muna neman mutane su zo a yi alliance su kamar yadda ka faɗa a zo a tafi da su wanda suke da niyya ta gyara ko mutum ɗaya ko mutum kungiya ko jama'iya duka mu a buɗe muke kuma a tafiye muke muna neman mutane amma mutane ya kasance wa'anda muke da fasalin irin aqida ɗaya ne ba za mu zo ne kamar yadda muka yi PDP shekarar 1999
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elikaya Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to madalla gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga wannan sako
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara
ba daukan ba filata ne ba kome bane sabida lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwu wataran sai sun zo sun sa su woho
menene woho
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya ku kasance da muryar Amurka
yanzu kuma sai labarai a takaice
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri rahotanni na bayyana cewa ƴan bandiga sun kai hari a gidan yarin kuje dake Abuja an ji ƙarar fashe-fashe da harbin bindiga a gewayen babban gidan yarin ganau a kuje na cewa sun ga wasu masu siffar fursunoni sun arce ta gefen gidajensu akwai fursunoni da dama da ma wasu da ke jiran shari'ar manyan laifuka a gidan yarin ƙasar Iran ta ƙara wasu buƙatu da ba su da alaƙa da tattaunawa kan shirinta na nukiliya yayin tattaunawar baya-bayan nan kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro game da inganta uranium in ji wakilin Amurka akan batun maido da yarjejeniyar nukiliyar a jiya talata wakilin Amurka na musamman a Iran Robert Malley ya faɗa cewa akwai shawarar da aka bayar akan ƙayyade lokacin da Iran za ta dawo ta biye wa sharuɗan yarjejeniyar nukiliyar kana Washington ta sassauta takunkumai akan Tehran a ƙarshe a jiya talata Prime Minister Isra'ila mai riƙo Yair Lapid ya yi amfani da ziyararsa ta farko zuwa kasashen waje tun bayan hawansa mulki inda ya buƙaci manyan kasashen duniya su ƙara matsa lamba kan Iran akan ayyukanta na nukiliya yana mai kwatanta jamhuriyar musuluncin a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin Lapid ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a birnin Paris a jiya talata wanda ya kira ga Lapid da ya farfaɗo da tattaunawa don samar da zaman lafiya da Falastinawa kuma ya ce Isra'ila sun yi sa'a Lapid yake musu jagoranci. Lapid wanda ya hau ƙaragar mulki a ranar Juma'a ya mayar da hankali ne akan damuwar da Isra'ila ke da ita game da burin Iran na mallakar nukiliya da kuma cin tura da yarjejeniyar da aka cimma a duniya da nufin daƙile su ya yi. Isra'ila ta zargi Iran da ƙoƙarin ƙera makaman ƙari dangi zargin da Iran ɗin ta musanta kuma Isra'ila ta ce yarjejeniyar nukiliya da ta tarwatse ba ta da isassun matakan kariya da za su hana Iran ci gaba da ƙera bam.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.